Sashen Hausa na murya Amurka ke sauraro kan mita 25, mita 21, sai kuma kan mita 16, sai ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen radio amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma Far'a dukkan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed tare da Aliyu Mustafa na Sokoto da sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin saduwa da ku a wannan yammaci na Asabar ga kanan labarai nan.
To Malam Ibrahim, yau yammacin nan 82 da aka sako na Chibok sun haɗu da iyayensu a Najeriya. Shugaban Amurka Donald Trump kuma ya samu lambar girma mafi fifiko a Saudi Arabia inda yake ziyara. A Libya an kashe mutane kusan 140 galibin su soja, sannan Iran ta sake zaben Hassan Rouhani a matsayin shugabanta.
To madalla, kamar yadda kuka ji a cikin kanun labarai, ɗazu iyayen ɗalibai mata na Chibok 82 da aka sako kwanakin baya suka ido hudu da ƴaƴansu. Zamu tuntuɓi wakiliyarmu Madina Dauda Abuja domin jin ƙarin bayani. A Lagos, wata kotu ta mallakawa gwamnatin tarayya wasu ɗaruruwan miliyoyin naira da hukumar EFCC ta kama bayan da aka kasa samun wanda zai fito ya ce nasa ne. Idan da lokaci akwai mu tafi da rahoto kan ra'ayoyin 'yan Nijar game da ziyarar da shugaba Donald Trump yake a ƙasar Saudiya. Ibrahim Kalmasi Garba kuma yana tafi da shirin amsoshin tambayoyinku, amma duk sai bayan kun ji labaran duniya.
To jama'a, bakan kuma wannan lokaci, a karon farko yau an haɗa 'yan matan Chibok ɗin nan 82 da aka sako daga hannun ƙungiyar Boko Haram tare da iyayensu a wani ƙaramin shagali da aka yi Abuja, babban birnin ita Najeriya ɗin. Su wannan yaran suna cikin ɗalibai mai 176 da aka sace su daga makarantarsu a can Chibok a shekarar 2014. Daga baya ne aka sako su wa'annan na baya-bayan nan bayan musayar da hukumomi suka yi da 'yan Boko Haram ɗin, inda suka maida musu wasu mutanensu da ke hannun ita gwamnati, su kuma suka sako 'yan matan. A cikin watan Oktoba ma an sako 'yan mata 21, wasunsu kuma 'yan matan su ne da kansu suka gudu. Sai dai har yanzu akwai 'yan mata fiye da 100 da ke ci gaba da zama a riƙe, ko da yake gwamnatin ta Najeriya ta ce tana ci gaba da ƙoƙarin neman su. A yau Asabar ne Sarki Salman bin Abdulaziz na Saudiya ya bayo shugaban Amurka Donald Trump lambar girma mafi daraja ta Saudiya, lokacin da su biyun suka gana a fadar shugaban na Saudiya da ke Riyadh, babban birnin ita Saudiya. A yau ɗin ne shugaban Trump ya isa ƙasar ta Makka domin soma ziyarar shi ta farko zuwa ƙasashen ƙetare tun bayan da aka zaɓe shi. Shi kansa Sarkin Saudiya Salman ne da kansa ya je hajjirgin, wato filin jirgin sama, ya tarbo Trump da matarsa Melania lokacin da suka sauka. An yi ɗauki matsanantan matakan tsaro a filin jirgin saman, inda aka warwatsa sojoji da yawa da makamansu. A duk tarihin Amurka dai ba a taɓa samun shugaban Amurka da ya fara kai ziyararsa ta farko zuwa ƙasashen ƙetare da share fage da ita Saudiya ba. Ha kuma abin yana da ƙarin ban mamaki idan aka yi la'akari da kalamai da kuma matakan da shi Trump ɗin ya ɗauka a kan musulmi, wanda ya barazana zai ma hana musu shiga cikin Amurka ɗin. To sai dai kuma yayin da yake fara wannan balaguron farko na shi zuwa ƙasashen duniya, a nan Amurka farin jinin shi Donald Trump ɗin a wurin Amurka sai da raguwa yake yi. Har ma tagomashin na shi ya yi faɗuwar da aka ce bai taɓa yi ba tun bayan da aka zaɓe shi, ko a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar sunan Republican da suka zaɓe shi. Sakamakon binciken da kamfanin dillancin labaran Reuters da kuma cibiyar PSOS suka nuna ko kuma suka ɗauka, ya nuna cewa kashi 38 cikin 100 na Amurkawa ne kacal suke goyon bayan Trump a yanzu, yayin da kashi 56 cikin 100 ke cewa ba sa jin daɗin kama ludayinsa. Sauran kashi 6 ma cewa suke ba sa da tabbas na ainihin yadda suke ji game da shi. An dai ɗauki ra'ayin mutane kamar 2000 ne a tsakanin ranakun 14 zuwa 18 ga watan nan na Mayu, lokacin da abubuwa kala-kala suka yi ta faruwa da ke da alaƙa da shi Trump ɗin. Har misali, ranar Litinin aka fasa kwancewa shugaba Trump ya bayo jami'an gwamnatin Rasha wasu bayanan asiri na Amurka. Kashe garin Talata aka ce tsohon shugaban FBI da aka kora James Comey ya bayyana cewa Trump ya yi ta matsa mishi lambar lalle jingine binciken da yake a kan alaƙar kwamitin zaɓen Trump ɗin da Rasha. Kafin ranar Laraba, ma'aikatar shari'a ta Amurka ta ba da sanarwar naɗa wani tsohon shugaban FBI ɗin Robert Mueller da ya jagoranci gudanar da bincike akan wannan alaka ta Trump da Russia. Kafin Aramis, Trump da kansa ya fito yana kuka cewa ana binsa da bakari adiya kuma ba taba yawa wani dan siyasa wulakanci kamar yadda ake mishi ba. To muna ba ku labaran nan daga sashen Hausa na Amerika a Washington. A ƙasar Libya an kashe mutane akalla 141 da aka ce galibin su duk sojoji ne da ke rundunar LNA da ke karkashin jagorancin wani hafsoshi General Khalif Haftar a cikin halin da aka kai akan barkin sojan da ke kudancin Libya jiya Juma'a. Wani kakakin rundunar ta LNA Ahmad Al-Mismali ya ga wa kamfanin dillancin labaran AFP cewa dakarun da ke biyayya gwamnatin Libya din mai goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya su ne suka kai farmakin. Kakakin ya ce sojojin da aka kashe suna dawowa ne daga wani fareti saboda aka tafi suke ba sa ɗauke da makamai lokacin da aka auka musu kuma akasarin su kisan gilla aka yi musu na nan take. Sauran wanda aka kashe ɗin duk fararen hula ne da ke aiki a barikin ko kuma wanda ƙadara ta rutsa da su a wurin. Sai dai tun jira jami'ar wato Tunisu jami'an gwamnatin na Libya suka layanci farmakin kuma suka musanta cewa suna da hannu a cikinsa. Sannan kuma gwamnatin ta ce za ta dakatar da ministan tsaro Al-Mahdi Al-Barkati daga aikinsa har sai an gano gaskiyar abin da ya faru. Masu zaɓe a ƙasar Iran sun sake zaɓar Hassan Rouhani a wani sabon wa'adin shugabancin mulkin ƙasar. Tashar talabijin ta ƙasar ta ce ba da wata matsala ba Rouhani ya kada abokin takararsa wato Ibrahim Raisi mai matsanancin ra'ayi a zaɓen shugaban ƙasar da aka kammala da shi Rouhani ɗin ya kwashe kashi 57 cikin 100 na ƙuri'un. Rasu kuma ya ƙarƙare da kashi 38 mutane hudu ne da suka tsaya takarar shugabancin ƙasar. An ce saboda ɗimbin mutanen da suka fito jefa ƙuri'ar a Latilas sai da aka ƙara tsawaita awoyin gudanar da zaben jiya Juma'a har zuwa 12 dare, inda wasu masu jefa ƙuri'a suka share sa'o'i da yawa suna jira su kada ƙuri'unsu. Rumfin zaɓe dai fiye da 60,000 aka kakkafa ko'ina a ƙasar domin a bar mutane miliyan 56 da mu jefa ƙuri'unsu a duk ƙasar. A ƙarshe babban attorney general na ƙasar Brazil ya shigar da ƙara a kotun kolin wannan ƙasar ta su yana ƙarar shugaban ƙasar da laifin cin hanci da rashawa da kuma neman hanawa shari'a ta yi aikinta a cewar ita kotun kolin. Zargin da attorney general Rodrigo Yanotti yake yi ya biyo ne bayan wani ƙasar da aka ce an ji da ke nuna yadda shi shugaba Michel Temer ya yi ƙoƙarin jawo wani bincike na mutumin da hana da aka yi da ake kiranta Kawash Burki. A cikin kasar ɗin wanda jaridar Globo ta so mu ruwaito shi, aka ji shugaban yana ba da umarnin a biya wasu mankudan kuɗaɗe na wata-wata ga wani hamshakin ɗan siyasa da ke tsare a gidan yari. Shi kansa wannan ɗan siyasa mai suna Eduardo Cunha a da an ce babban usa ne a jam'iyyar da ke mulki, wanda kuma aka ɗauke shi aka ɗaure shi a kurkuku bayan da aka kama shi yana cin hanci ɗin.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga VOA. Tuma da ladazin nan iyayen ƴan mata dalibai na Chibok su 82 da ƴan Boko Haram suka sako suka gana da ƴaƴansu a Abuja. Muna tare da wakiliyarmu Madina Dauda wadda za ta mana bayanin yadda wannan ganawa ta kasance. Madina, kina sauraron mu?
Ina jin ku Alhaji Ibrahim.
Me yawa kana a wajen ganawar?
To lallai iyayen nan sun gana da ƴaƴansu a yau din nan bayan azahar. Amma kuma gaskiya mu manema labarai mun samu cikas wajen shiga inda yaran nan suke da iyayensu. Domin ajiya da ake bayanin cewa za su zo, gwamnati za ta ɗebo iyayen daga Chibok na jihar Borno a kawo su Abuja domin su haɗu da ƴaƴansu. Ba a bayyana mana lokaci ba, ba a gaya mana kuma inda za su je su gana da ƴaƴan nasu ba. Sai dai a namu ƙoƙarin ne da muka fara samun labarin cewa za a gana da su a yau, muka je wajen muka yi ƙoƙarin kuma mu samu shiga domin mu ga abubuwan da ke wahana a wajen. Amma daga dai dukkan alamu akwai zaɓaɓɓun wasu ƴan jaridu da aka bar su suka shiga, da muke kyautata zaton idan sun fito daga wajen duk bayanan da suka rarumo mu ma za mu samu daga wurinsu, sannan mu miƙa ma kafofin
masauraro kenan
domin su ji abin da ya wakana a wajen.
To ma mun gode kwarai Madina, damu sake tuntubar ki a cikin shirinmu na dare domin mu ji yadda abubuwa suka kasance. Wata babbar kotun tarayya Lagos ta mallaka wa gwamnatin tarayya kuɗi kusan naira miliyan 500 da hukumar EFCC ta gano a wani kantin canjin kuɗaɗe, wanda kuma mai shi ya kasa fitowa ya ce nasa ne duk da shelar hakan da aka yi ta yi. Ga Babangida Jibrin.
Wannan hukunci da babban kotun tarayya da ke nan birnin Lagos ta zartar dai shine za a ce na farko da wata kotu ta fara zartarwa akan kudaden da hukumar EFCC ta kwace daga hannun wasu 'yan kasan da ake kyautar zaton cewa kudaden sun same su ne ta haramtattun hanyoyi. Kimanin naira miliyan 500 ne dai hukumar ta EFCC ta kama a watan Aprilun wannan shekara, inda kuma ta gabatar da kudin ga kotun tarayyar Najeriya da ke nan Lagos domin neman kotu ta mallaka wa gwamnatin tarayya waɗannan kuɗaɗe. To sai dai a hukuncin da alƙalin kotun Justice Rilwan Aikawa ya zartar, ya bada hukuncin wucin gadi na makonni biyu da kuma buƙatar hukumar ta EFCC ta gabatar da tallace-tallace a wasu jaridun Najeriya da ke cigiyan waɗannan kuɗaɗe da aka gano. To sai dai kuma bayan cikan wa'adin na makonni biyu, babu wani da ya gabatar da kansa a matsayin wanda ya mallaki waɗannan kuɗaɗe, ci kuwa har da wani mai suna Muhammad Tauhid da hukumar ta EFCC ta gabatar da sunansa a matsayin mai mallakan wannan shago na musayar kudaden kasashen waje da aka gano waɗannan makudan kudade a shagon nasa. A hanzarin da ya gabatar a gaban kotu, lauyan hukumar EFCC Idris Muhammad ya ce bisa doka, tunda har wa'adin da kotu ta bayar ya cika, ba tare da wani ya gabatar da kansa a matsayin wanda ya mallaki waɗannan kudade ba, kamata yayi kotu ta mallaka wa gwamnatin tarayya ba tare da bata wani lokaci ba. Kuma alƙalin kotun Justice Rilwan Aikawa ya amince da buƙatar lauyan hukumar ta EFCC, inda ya mallaka wa gwamnatin tarayya waɗannan kuɗaɗe da yawansu ya kai miliyan 449.6. Koya masana harkokin shari'a da kuma sharhi kan harkokin yau da kullum ke ganin wannan hukunci da kotun ta zartar. Ga dai Comrade Abubakar Abdulsalam, wani mai fafutukar kare ƴancin bil'adama.
Suka zo mun taba maganan cewa tunda bamu da wani tsari mai tsanani akan irin waɗannan mutane da suke satan kuɗi na gwamnati, koda an tadda mutun ya saci kuɗi na gwamnati sai ka ga nan da nan an bada shi beli babu wani hukunci mai tsanani akan sa, kuma a ƙarshe ma ba za ka san inda wannan shari'a ya kwana ba. To saboda haka matakar ba za a yi amending constitution yadda zai bada dama a samu doka mai tsanani akan waɗanda suka ɗebi kuɗin gwamnati ba. To muna ga akwai abin da ake kira ADR, alternative dispute resolution, gwamnati ya kamata ko kuma EFCC su dinga shigan alternative dispute resolution da irin wayannan barayi da ake samu, ko kuma idan aka tafi kotu ayi abin da ake kira plea bargain da su, ko kuma pre-trial conference. To waɗannan za a yi su ne ba tare da al'umma na duniya ma sun san me yake ciki ba, tsakanin su ne EFCC ko kuma kotu da waɗanda ake zargin sun ɗebi kuɗin gwamnati sai su yi wannan sulhu, su fahimci juna a karbi kuɗi da suka tabbatar na sata ne daga hannunsu ba tare da duniya ko kuma talakawa sun san me yake ciki ba. Ina ganin zai fi kyau akan yadda za a ji cewa yau an kama wani jami'in gwamnati ya ɗebi kuɗi na jama'a an tafi da shi kotu, sannan a ƙarshe ba tare da an ji cewa an yi prosecution na shi ba ko an yi conviction na shi ba.
Yanzu haka dai masu lura da harkokin shari'a na ganin irin wannan hanya shine kadai ya rage wa hukumar ta EFCC da magwamnatin tarayyar Najeriya da ke yaƙi da cin hanci da rashawa na kwato makudan biliyoyin naira da kuma kudaden kasashen waje da ake kamawa a cikin kasar, wanda kuma ake alakanta su da kudaden haramun da walau dai jami'an gwamnati ko 'yan siyasa suka wahure a baitul malin gwamnati. To kowane shawara masu sharhi da lura akan harkokin shari'a ke da shi ga gwamnati, ga dai Comrade Abubakar Abdulsalam.
Shafi property, to lalle wannan property dai idan har a ƙarshen case akwai adadin lokaci da zai dauka, wanda idan babu wani wanda ya fito yazo ya claim wannan kaya ko kuma wanda ya fito ya nuna cewa wannan kaya tashi ne, to lalle automatically babu wani hamayya a ciki, dole ne kotu doka ne ba dama kotu zai maida ta cikin aljihun gwamnati ko kuma zai mallaka gwamnati wannan kadara idan kadara ne. To saboda haka wannan hukunci da kotu ta yi wannan daidai ne, yana bisa kaida kuma yana bisa abin da doka ya tsara.
Baban Jibrin Murya, Amurka daga Lagos.
To a gaida baban gida, yayin da shugaba Donald Trump ya fara ziyara aiki a kasar Saudiya, masu fashin baki sun fara tufa albarkacin bakin su game da muhimmancin wannan ziyara. A tattaunawarsa da wakilin Musulman Muni Barma, tsohon jakadan Niger a kasar Libya, Ambassador Yusuf Bashir na cewar za ta yi wannan ziyarar ta inganta dangantaka tsakanin shi shugaba Trump din da kasashen musulmi.
Yi mu ci alheri, mu duka da kyau. Tunda ba ka sace America kuma zai zo Saudiya, mun gode. Idan lokaci an ce Al-Bashir shi ma zai tafi, an gayyace shi. Da yaji zai tafi, ya sani matsalar shi a gurin shi. An yi taro da Al-Bashir kenan ya taka dokar SFAA. An kuma yace a hudda shi daga taro, Saudiya sun hudda shi ma. To gashi ya dauki matakai. Yanzu muka ji a radio an yace duk kasar da take kasar doka da SFAA ka a gayyace ta. To kasan wani shi ma wani iko ne. Yana gwada Saudiya, ni ne bakonku. Amma kuma gidanku gidana ne, ni zan cewa zai je. Amma shi zai ce ba wa zai zo kai zo ba. Ba shi zai hodi ba. Saudiya kuma ta hodi. Amma ya hodi kuma Saudiya zai su bi.
To Alhaji, ya kake ganin ita wannan ziyara ta Donald Trump za ta iya canza abubuwa ko kuma ta ƙara canza manufar dangantaka tsakanin gwamnatin sa da kasashen musulmi?
Ta yi Saudiya ba ta canza komai. Da shi da Amerika da Saudiya dama tun minin san karasenk zamanin rovet suka yi nigeria ku ba mu fetron kinku mun kan mu bunkasa wahabiya tun zamanin suka yi wannan tsarin don kenan tsarin su dare da nasu tare an wani shugaban tsarin iri ɗaya ne babu wani canji.
A ita wannan ziyara ya kamata kake ganin Donald Trump ya amfani da ita domin watakila tsawatawa ko shawartar kasar Saudiya ta dan janye daga yadda take tsoma baki yadda ake zarginta da tsoma baki a cikin wasu yaƙe-yaƙe da ake yi a ƙasashen Larabawa.
To wannan shi ne dan bangaren alheri a cikin Donald Trump. An akwai abin kirki dige cikin shi tunda kowa bai rasa abin kirki wannan shi ne. Yanzu hankalin shi da na sauran shugaban Amerika na can da ba ɗaya ba ne. An gazo ƙasa ba ra'ayinka ba ne, ra'ayin ƙasa kake bi. A kamfani ka haɗa kuke so Amurka ha akwai ra'ayin ƙasa. To shi yanzu a ra'ayin ƙasan iya ɗan canza musamman ma da ya ba Rasha ƙarfi. To da an ya ce ma kamar Siriya, ‘yan Siriya za su haɗu wa zai ja su daga baya kuma aka sashi ya yi wani bambarde. To a nan iya kawo wani canji. Ya ce ma Saudiya ku sha ma Iran lahiya, da muna sun buge Iran yanzu ku sha ma Iran lahiya. Irin wani abin iyaye haɗi tunda bai nutsu ƙwarai a cikin siyasa. Ya iya magana a kan mutum haka. An daina kuwa ban alhidin kin shi ko wannan kin ne.
Salamu mune barma ya aiko mana da wannan hira da tsohon jakadan Niger a kasar Libya. Masu sauraro ga Ibrahim Kalmasi Garba da filin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku na ansar tambayar Ahmadu Manaja Bauchi kan tarihin mai martaba sarkin Katagun Alhaji Muhammad Kabir Umar da kuma masarautar ta Katagun. Za kuma a ji kashi na biyu na ansar tambayar Sufrens Ya'u Adamu Bulkacuwa da Sa'idu mai danyen kifi a bayan tashar mota da Sa'idu Abdullahi da Maturu masu son bayani kan bambancin lu'u-lu'u da zinari da azurfa. To bari mu fara da kashi na biyu na ansar tambayar su Prince Ya'u Adamu kan lu'u-lu'u da zinari da azurfa. Idan masu tambayar na saurare, to ga ƙwararre a harshen Hausa na cibiyar adana kayan tarihi ta Abuja Malam Sani Balankaro wanda ya kammala bayani kan zinari saboda haka?
Sai azurfa. Kamar yadda mai tambayar yakan iya sani, da azurfa da zinariya su suna da alaƙa. Dukkaninsu suna da dangantaka da ƙarfi. Kuma akwai dankamanci haka a tare da su. Sai dai ita azurfa masananta sun bayyana ta da cewa fara ce. Yawwa. Kamar can zinari da take da launin wato rawaya ba. Ita azurfa yawanci fara ce. Sannan kuma an ce ta ma tana daga cikin abubuwan da ko kuma irin karafan da ɗan adam ya fara gano su a duniya. Ita ma tarihin amfani da ita ko kuma kota an ce ya faru daga shekaru 4000 kafin bayyanar Annabi Isa alaihi salam. To sannan ita ma ana amfani da azurfa a wajen wato yi wa kuɗi ado in baka manta ba ma komo a nan Najeriya shekarun baya a cikin tilallukanmu da CC na lokacin da muke amfani da kudin Ingila akwai irin waɗanda suke da shafe na azurfa kamar CC da kuma zan iya cira ko tarone a lokacin sannan kuma bayan wannan wani abu da ake amfani da azurfa shine wato wajen ado da kuma wato kayayyaki da ake amfani da su na kawata gida wato kamar cokula abinda bature da yake cira din nan tantsu ko kuma kitchen utensil duk zaka ga duk abin da yake da kali ko zaiba zaka samu akwai ainihin wato azurfa a kama dudi din nan da muke amfani da shi wajen duba fuska akwai azurfa a cikin sa sannan kuma a fuskar lafiya likitoci suna amfani da wani bangare nata wani ba'ari nata su hada da wani sinadari su yi wa dan adam cipo a hakori idan hakori ya fashe wato idan hakori yana da huda ana so kuma a yi cipo hakan ne amfani da wani sinadari da ake kiransa amalga a cusa a cikin hakorin mutum kuma ya zauna garangam sannan kamar ita ma da na faɗa kan zinariya azurfa ita ma akan yi amfani da ita wajen shafawa fatula da muke amfani da su a radio da kuma wato na'urar lissafi wato raskwana calculators kenan da kuma wayoyi da dan adam yake amfani da su dai na abubuwan kayan lantarki ita kuma an ce kasashen da aka fi samun ta kasashen Mexico da Peru da Australia da China sai kuma na ukun su shine sun san wato diamond ko kuma abin da aka fi kira lu'ulu da Hausa shi lu'ulu wato dutse ne shi kuma ba karfe ba kaga inda suke bambanta da ainihin zinariya da azurfa ke dutse ne da aka ce yake da tsananin karfi da kwari da kuma dadewa dan an ce kusan ba ne iya ganin bayan wannan dutsen in dai da rai bi a ce dan adam ya ga bayan sa sai dai dan adam yayi abin da zai yi da shi ya bar duniya ya bar shi a nan to shi dutsen lu'ulu'u kamar yadda muka sani shi kuma kamanninsa wato kalkali ne da shi kalkali ne da shi ba kamar yadda za a ɗauki a zinariya a sarrafa ta yadda ake so a yi abu ko zobe ko sarƙa ko abu da sauransu ba shi sai dai a ɗauki dutsen kamar yadda yake a siffarsa da kuma kwarkwarɗin da yake da shi a yanka shi a tashi abin da ake so a tasa kuma yawanci an ce an fi yin amfani da shi wajen yin zobba da ake amfani da su wajen ɗaurin aure musamman a nan ƙasashen Amurka da Europe wato da kuma Japan sannan kuma ana amfani da shi wajen tuni wa ɗan adam ado kamar sojoji da wajen wasanni ana yin amfani da su wajen ba da lambar girma idan wani ya yi bajeta ko kuma yi wani abu wanda ba safi aka saba ganinsa ba sannan kuma ana amfani da shi a masana'antu shi kansa dutsen wato lu'ulu abin nan ne da ake cewa dutsen fashin kamar dutse ne da ake amfani da shi kuma wajen yanka dutse dan uwansa ba a cika yanka diamond da wuka ba a'a daga jikinsa irin wanda aka yanka aka sarrafa aka goge ya yi kaifi da shi ake amfani kuma a yanka wato wani diamond ɗin ko kuma lu'ulu ta ji shi irin nasa shi kuma saboda me saboda kwarin da yake da shi da ƙarfin da yake da shi da kaifin da yake da shi idan an sarrafa shi gwargwadon yadda ake so a yi amfani da shi
to sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar Malam Ahmadu Manaja Bauchi kan tarihin mai martaba sarkin Katagun da kuma sarautar ta Katagun. Idan mai tambayar na saurare, to ga dokajin Katagun Alhaji Ibrahim Waziri da cigaban ansarka bayan da wakilinmu na Bauchi Abdulrahman Muhammad ya ƙara tambayarsa cewa.
Wato idan na fahimce ka kamar mutanen ƙasar Katagun sun haɗa jini da Larabawa kenan.
Sun hada jini da Larabawa don asalin shi Malam Lawan kakan Malam Lawan da ya zo Najeriya mutumin ƙasar Makka ne kuma yana daga cikin 'yan sarauta na ƙasar Makka. Dalilin ɓatawa na sarauta ya sa ya koma Sham har ma ɗansa da ake kira Sulemanu Adandaya ya zama limamin Sham. Shi Sulemanu Adandaya shi ne ya haifi Malam Lawan wanda ya zo ba garmi ya zo na faɗa ya zo shi yayi.
To gani dai cewar yankin ƙasar Hausa musamman ma inda yake aika Shehu Usman Afodiyo ya yi ta yayaɗa ko kuma jaddada addinin Musulunci. Shin ƙasar Katagun tana daga cikin garuruwan da yake su ma suka samu tuta na musulunci daga shi Shehu Mujaddidi.
Kasauka tabu tana ciki dan Malam Ibrahim Zaki yayi karatu a wajen ubansa Malam Lawa. Daga nan ya tafi Alifta Zaria, sai ya samu labari akwai wani babban malami a Gogor, ana kiransa Modubba Gogor, to shi ne Shehu Usman Danfodio, dan Modubba Gogor ake kiransa.
Ya zauna kamar a wajensa kamar na shekaru,
ya zauna a wajensa yayi shekaru, amma lokacin da yaje ma fa ba wai yaje shi ba, ya samu labarinsa ne sai yace ya kamata su je su gan shi. Yana karatu a Zaria, Zaria sun dade da ilimi na yarabu, to shi ne ya bar Zaria suka tafi don su gano shi a can Gobar, don da a Gobar shi Shehu Usman Danfodio yake kafin ya je Dagiyar kafin ya zo Sokoto.
Kenan batun ya kukuku a fada aka yi ta yi ko shi Zakiya ne kace ko Zakiyul Kalbi ya yi wannan yaƙi na
jihadi. Ya yi yaƙi na jihadi, ya fara da wani gari yamma da Burkatuwa ana kiran garin Shalim. Daga Shalim ya tafi Udugu, amma a Udugu din nan ya samu ta abin turjewa ne shi sarkin Udugu na wannan lokacin, dan yana da yaya yana da mutane, shi kuma ba addinin musulunci yake ba. Ya kai dai sau shida yana zuwa, sai a na bakwai ya samu ya yake shi.
Shi Azzaki shi ne dai sarkin Katagun na farko,
shi ne sarkin Katagun na farko wanda ya karɓo tuta a wajen Shehu Usman Danfodio.
To ina ne ya fara kafa garinsa?
Ya fara zama a Tashina.
Tashina tana nan har yanzu?
Tashina tana nan har yanzu. Ya'yan sarki ne ma yawanci suke sarauta a Tashina din.
Tana da nisa da kanta domin fadar wato masarautar Katagun kamar yadda muke gani.
Ba ta da nisa daga masarautar Katagun.
To amma ya'yan sarki sukan je wajen su zauna?
Ya'yan sarki ana kai su wajen sarauta.
Yanzu kamar shi sarkin Katagun na 11
hakan
mai martaba
Muhammadu
Alhaji Dr. Muhammad Kabir Umar, shin ya taɓa yin minista a Najeriya ne?
Ya yi minista a lokacin gwamnatin Tsauna, ya yi minista na harkar cikin gida Internal Affairs.
Lokacin shi ne yake kamar wakiltar Shiyar Arewa ne ko kuma dai?
Yana ɗaya daga cikin wakilai da aka biya wa ƙasar Katagun.
Mutane da yawa har yanzu ba su san menene bambancin Azare da kuma Katagun ba, sai ka tsakanin Katagun da kuma Azare.
Bambancin Katagun da Azare, ku mutanen Bauchi ku ne kuke cewa Azare Katagun, amma Azare daban, Katagun daban.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin cigaban ansar tambayoyin. Yanzu a madadin Alhaji Ibrahim Waziri Dokajen Katagun da Malam Sani Balankaro da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To madalla ga takardun labaran duniya.
To a karon farko yau an haɗa yammacin Chibok ɗin 82 da aka sako daga hannun ƙungiyar Boko Haram tare da iyayensu a wani shagali da aka yi Abuja, babban birnin Najeriya. Su ‘yan matan suna cikin ɗalibai 176 da aka sace daga makarantarsu ta Chibok a shekarar 2014. Daga baya aka sako su bayan da su hukumomin Najeriya suka sake su ‘yan Boko Haram ɗin. Kuma daman kafin haka a watan Oktoban da ya gabata an sako ‘yan mata 21, ko da yake yanzu akwai kamar 100 da ke rike. A yau Sarki Salman bin Abdulaziz na Saudi Arabia ya bayo shugaban Amurka Donald Trump lambu girma mafi daraja ta Saudiya ɗin lokacin da su biyun suka gana a fadar shugaban da ke Riyadh. A yau ɗin ne shugaban Trump ɗin ya isa ƙasar Saudiya domin su mu ziyarar shi ta farko zuwa ƙasashen ƙetare tun bayan da aka zaɓe shi. Sai dai yayin da yake cin yana wannan bulaguro tagomashinsa da farin jininsa suna ƙara ci baya na Amurka kuwa tsakanin 'yan jam'iyyarsu ta Republican, inda aka ce daga cikin kashi 100 kashi 38 ne kawai yanzu ke goyon bayansa, kashi 56 kuma ba sa son abin da yake.
Masu sauraro, da takardun labaran muka zo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai can da misalin 9:30 na dare agogon Najeriya, idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin mu yi ban kwana ga ɗan bangai suwar sashen wasu na muryar Amurka zuwa ga Alhaji Jalo Ibrahim Gani, sarkin zangon Dukku SA Special Duties na gwamnan jihar Gombe. yanzu a madadin saura abokai ke musamman Aliyu Mustapha na Sokoto da Solomon Abo Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya.